بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بركة مداومة ساتية ترانا أصبر يوم شاتقوس يوم رمضان shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 7 ga watan Maris 2026, daga wannan masallaci na Garki Area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja, cikin wato programs na watan Ramadan mai albarka tare da iyayenmu mata Allah ya saka musu da alkhairi. Muna cikin tattaunawa a cikin masail da suka shafi ƙarƙashin taken wato mace a Alƙur'ani. Alhamdulillah, mun tattauna a tattaƙaice akan mata daban-daban waɗanda Alƙur'ani ya ambace su, tare da ƙoƙarin ganin wace irin fa'ida za mu samu daga ambaton da Alƙur'ani ya musu. Mun tsara cewa za mu tattauna akan mata as-salihat, sannan mu dawo kan al-qalihat, wato mata mutanen kirki da Qur'ani ya ambata, sannan mu dawo kan mata waɗanda suke ba su da kirki, wanda aka ambace su saboda a tsoraci halin da suke. Yana jin wanda suka rage mana a cikin as-salihat ɗin guda biyu ne muhimmai, su ne Maryam alayhi salam da kuma Aisha radiyallahu anha. Waɗannan mun jingine su saboda ambatansu ya zo da yawa, kuma tattaunawa a kansu tana da faɗi, wataƙila ba dole a yi ta kowace mace a rana guda ba kamar yadda muka al'adanta. Saboda za mu tsallaka mu duba wani ɓangare a taƙaice, shi ne ɓangaren al-qalihat, wato mata waɗanda suke ba mutanen kirki ba, waɗanda Qur'ani ya ambata. Za mu duba wasu mata guda biyu wanda ambatansu ya zo a tare, su ne wato mata annabi Nuh da mata annabi Lut, waɗanda Allah ya ambace su a cikin suratu Tahrim a ƙarshenta, inda Allah yake cewa daraba Allahu masalan lilladhina kafaru. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين.
نعم، وانا آية الله ملكي سركي أنا تشيوا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الله يجي ضرب الله مثلا، الله يا بدا مثالي للذين كفروا وانا سوى كافرتا امرأة نوح يا بدا مثالي دما تنوح وامرأة لوط دما تنوح وانا ما تنوح. الله يجي كانتا تحت عبدين sun kasance ƙarƙashin wasu bayi guda biyu na min ibadina salihin ibadina salihai min ibadina salihai daga cikin bayi masu nagarta. Faqalata huma sai suka haɗince su falam yughniya anhuma sai basa amfana musu komai min Allah daga Allah komai ba min Allah shay'an wa qila kuma aka ce da sura na al-qiyama su matan kenan udkhulan nar ma'adhafin ku shiga wuta tare da masu shiga wuta ire-iren ayata goma cikin suratul tahrim Allah madaukakin sarki yana labarta mana waɗannan mata guda yace kanata farko dai misali Allah ya buga shi ne dan kafirai su hankalta su gane cewa Allah madaukakin sarki ya riga ya zartar da hukunci akan cewa kafirci idan mutum yayi shi to kusanci da wani mu'mini ba zai amfani shi sawa mu'minin nan miji ne ko uba dai ko dan uwa kuma da Allah yake cewa yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi kana kiyama mutum zai gudu ba zai nemi dan uwansa zai gudu ma mahaifiyarsa zai gudu ma mahaifinsa zai gudu ma kowa saboda yana ta kansa babu wanda zai saurari wani mutum ba zai koma neman yan uwansa ba sai in ya ga ya tsira yana cewa ha'u ikra'u kitabi ku zo ku karanta littafi na ku ji abin da ke cikin shi to a lokacin ne kuma mutum zai yi tunanin da ya uwarsa wannan misalin an buga shi ne dan wato kowa ya shiga taita yi shiga tun a nan duniya ake lalubar hanyar tsira a alkiyama idan mutum ya riga ya samu matsala to alkiyama babu wata dama ta sakon cas wai da Allah ya ce yau ma ya ci ba'd ayati rabbika لا ينفع نفس الإيمان لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وإذا متين يبري الأمر الله يرجع يسكيش نمتوى كبر ذو كتاش عن كيابا فأرانا إذا متين بيرجع إيماني أبايبا وإذا يتشي ياغا متوى وياغا ملائكو بري يتشي ياسوبا وإذا بابا أمفانين لزيبش inda bai riga yin imani a baya ko yi aiki nagari a cikin imanin shi lam ta ku amana cikin kabu a kasaba cikin imani a kai zaka rana ce wanda yau ma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wani zai iya amfana ma waninsa wani abu da shi ne sai aka buga mana misali da wasu manyan bayin Allah da Allah ya kira su da suna abdaini min ibadina salihin wasu bayi cikin bayi nagartattu annabawan Allah annabi na farko shine annabi Nuhu alaihi salam wanda annabi Nuhu shine farkon annabin da Allah ya aiko bayan Adamu alaihi salam shine farkon manzanni wanda bayan kamar da hadisi nuna tsakanin shi da tsakanin annabi Adamu alaihi salam akwai karni goma wato zamani guda goma mutane duka suna kan tauhidi suna kan fitra suna bautawa Allah ba sa shirka har shirka ta zo ta bayyana a cikin su sai Allah ya aiko annabi Nuhu annabi Nuhu ya shawa ya yi wa'azi ba dan kadan ba Allah ya ba mu labarin shi a wuraren da dama cikin alqur'ani cikin suratul a'raf cikin suratul yunus cikin suratul hud cikin anbiya cikin mu'minin cikin shu'ara cikin ankabu cikin safat cikin iktarabat sa'a kai sai da aka yi sura guda mai suna Nuhu inna arsalna Nuhan ila qaumi sai da aka yi sura guda wanda ta bada labari dalla dalla na abin da ya faru cewa annabi Nuhu yana wa'azi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara thumma inni asrartu lahum wa a'lamtu lahum asrartu lahum israra فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يي وعدي با دري با رانا يتارى متاني يي مسوا يبي غدا غدا يكراي سو يمي يي وعدي ازاغي شي يي وعدي ابنكي شي يي وعدي اسومر دشي سي اني تنان ما يا موت اجي اورغ دشي ابولا دغبا يكون سي فرقا الله يجي النبي نوح ya zauna a cikin kafiran nan a alfa sanati go illa 50 a shekara 2000 yana ba shekara ba nan mu muke din wannan annabi biki cikin irin wannan jarabawa yana buƙatar mace maka da za su taya shi aikin annabtar da mafi kusancin mutum gare shi ita ce matarsa wanda ya kamata ake tare mu tana taimaka mishi tana ɗebe mishi kewa tana ƙara mishi ƙwarin gwiwa kamar yadda Ibnu Katsir yake cewa kanata tahta nabiyyin rasulaini waɗannan mata guda biyu sun kasance suna ƙarƙashin annabawa guda biyu kuma manzanni guda biyu fi suhbatihima suna tare da su laylan wa nahara dare da rana yuwakilanihuma suna cin abinci tare wa yubaji'anihuma suna kwana gado ɗaya tare wa yu'ashiranihuma suna rayuwa tare da su ko da yaushe ashaddal mu'asharati wal ikhtilaf mafi girman cakuɗaɗɗiya da rayuwa rayuwar da mutum yake da matarsa uwarsa ma bai iya wannan rayuwar da ita cakuɗaɗɗiyar sanin juna an riga an zama ɗaya kamar yadda Bahaushe yake cewa da ya kamata a ce matarka a same ta tana rufa maka baya tana taimaka maka tana goyon bayan abin da kake yi wannan shi aka sani da mata yanzu sai aka samu khiyara me ma'anar khiyara malamai suka ce ba wai suna zuwa su yi nemi kwartanci ba Allah ya tsare matan annabawa daga yin wani hasali ma Allah ya tsare matan annabawa daga hatta yin aure a bayansu wannan kana kuma yin wani fasikanci duk da suke ba mutanen kirki ba ne ba abin da suke nufi ita mata annabi ruhu ita ke ce ma mutane ai ma wakaci ne ka ku damu da shi kun daina magana ita ke zuga ainihin wato kafiran zamanin shi take ƙara musu ƙwarin gwiwa akan cewa kada su imani ai ma wakaci ne mutunta ba ita saboda haka suna da hujja daga cikin gidan shi ce ai iyalin shi ce ta faɗa ya mutumin da iyalin shi ma ba su yarda da shi ba zai yarda da shi wannan yana daga cikin abinda ta dinga faɗa shi ne khana ta huma tana cewa ai shi ɗin ba ni da hankali wai ai mahaukaci ne kada a damu da abinda aka daina matarsa take mishi wannan ja'ima take mishi wannan mummunan zance ita ku shi kuma annabi Luku asalin shi ɗan uwan annabi Ibrahim ne da shi da sayyidina Ibrahim alaihi salam kamar wato abin nan ne abin da ake cewa cousins wato ɗan namiji da ɗan mace suna da irin wannan dangantakar kuma sayyidina Ibrahim alaihi salam ya jawo shi a duka yana cikin sahabbansa tare suka yi tafiye-tafiyensu zuwa ƙasar Sham zuwa ƙasar Masar suka sake dawowa ƙasar Sham sannan suka bo inda ya zauna ƙarshe a Urdun ƙarshen rayuwarsa duka da su daga nan kuma sai Allah ya aikowa Nabi Ibrahim da saƙo cewa ɗan uwanka na ba shi annabta zai tafi garin Saddu ya je yi wa'azi wannan gari wani gari ne da ke ɗauke da wasu mutane wato mutane marasa kirki fasikai da ba a taɓa ganin irinsu ba a ta'atun al-fashata ma sabaqtu biha min adi min al-alam wani sai aikata al-fashadda ba a taɓa ganin irin ta a cikin mutane a inna kum la ta'atun ar-rijala shahwatan min duni nisa su ne suka fara zuwa da ɗabi'ar bin maza luwaɗi sodomi daga jikin sunan garin ne ma aka samu sunan wannan barna Suddu sai a ce sodomi to wannan barna ita ce su ba sa ba su damu da su sauri mata ba ba su damu da su kula mata ba su maza suke kulawa sun shahara da wannan ibada wannan baɗala da kuma fashi da makami suna iya su tara gari su karkashe mutane su kwashe mazaje da dukiya su tafi da su to wannan zunubin shi suke sai aka tura musu Lut alaihi salam ya je ya yi wa'azin duniyar nan suka yi bari ba su bari ba sai ya zama cewa ita ko matar shi ta zama ta zama informa a gidan shi, yana yawan yin baki da suke zuwa gare shi annabawa ko wasu mutane, da zaran yayi baki za ta ta gaya musu cewa wato wani fa yayi baki, ita ce informa din su, take gaya musu cewa wato mijinta yayi baki. Duk sanda baki suka zo mai za ta je ta gaya musu, wanda Allah yake mata labari, wa jaa qaumuhu menene ma yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'ati qala ya qaumi inna haqqi haula ibadati go kunna qaru lakum tiskutu haula ibadati min haula lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi bayt alaysa minkum rajulun rashid. Da zaran sun ga baki, Allah ya ce wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una, sai ga mutanen shi sun zo suna sassarfa suna sauri, sun ji labarin cewa an yi baki a gida, haka kullum suke mishi. Ya ce kuma dama sun kasance, inji Allah, suna aikata alfasha. Ita wata alfasha? Ya ce musu haba ba za ku ba a cikin ba wani mutumin kirki da zai fiya musu gaskiya. Haka a cikin hijir wata a ahlul madinati yastabshiruna inna ha'ula'i dhaifi fala tafbahu, suka zo suna gaya wa junansu cewa ai an yi wasu bakin maza, an ce kyawawan mazaje ne sun zo mu an ludu. Shi ne yace, yace da su, kala inna ha'ula'i dhaifi, bakina ne ba, fala tafbahu ni, kada ku kunyata ni, wattaqullaha wala tuzun. Suka ce qalu awalam nanhaka 'anil alamina, ba mun ce ka daina shiga cikin harkar mu ba. Yace da su, inna ha'ula'i qala ha'ula'i banati in kuntum fa'ili, la ya'ana nan mata ku zo tsora mu. Allah yace la amruka innahum la fi sakhratihim ya'mahu, sun riga sun shiga cikin magagi, magagin irin wannan mummunan ɗabi'a, har ma suna cin shi, kai ka san ba ruwanmu da mata. To irin waɗannan mutane su aka aika shi zuwa gare su, sun kasance masu wuyan sha'ani, waɗanda kafirci ya riga da ya darkake su, waɗanda ba su da imani, ba su da niyyar tuba. Sai kuma aka samu matar shi da yake kwana ya tashi tare da ita, ya ci ya sha tare da ita, da ya kwanta ce baka mashi da goyon baya da addu'a da ƙarin ƙarfin gwiwa kan addini, sai zama da cewa ita ce kuma ta zama ƙawa ga waɗancan mutane, ita ce informa da ke ba su labarin da ke faruwa a gidansu. Shi ne Allah ya ce ya buga misali da waɗannan mata guda biyu ga kafirai, waɗanda don a nuna wa mutane cewa kusancinka da wani mutumin kirki da alaƙarka da shi ba za ta ƙirtar da kai ba a wurin Allah idan kai ba ka yi abin arziki. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara wasu daga cikin muhimman mata a rayuwarsa wanda yake dangantaka da su. Ta farkonsu ita ce tsayyarshi Fatima alaihi salam, wanda yake cewa Fatima kamar tsoka ce a jikin jikina, amma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata, ya ce ya Fatimata binta Muhammadin, ya ke Fatima ƴar gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya imani ki tsaya ki aiki, fa inni la ubni anki shay'an, Nabi ya ce wallahi ba zan iya mallaka miki komai a gaban Allah ba miki mutawa Allah. Nabi ya sake kallon wata gogwansa ya ce ya ke gogo ki ma ki ba Allah, ya ce ya kai Abbas mafansa, ya ce kai ma ka ba Allah, ya ce wallahi zan iya muku komai ba a gaban Allah in ba ku ba Allah. To Qur'ani ya buga mana waɗannan misalai, kamar yadda kuma ya buga mana misalai da Annabi Ibrahim wanda yake da mahaifi kafir, da shi dai Annabi Nuhu din nan wanda bayan matarsa din nan ta kasance wato kafira ce fitsararriya, kuma ɗansa ma ya kasance haka. Kun ga abin da ya ci, a kwashe ɗin ya ci ba mata ko uwa, a abin nan ko uba ko ɗa ko mahaifi mahaifi ta bangaren Annabi Ibrahim, mata da ɗa ta bangaren Annabi Nuhu, sannan ta bangaren Annabi Lutu shi ma mata. Duk waɗannan kasancewarsu suna kusa da waɗannan annabawa, Allah suna tare da su, bai amfana musu komai ba, tunda ba su imani da Allah, ba su bi Allah ba, ba su kyautata wa kansu suka nemi tsira a wajen Allah ba, to wannan ya sa ba su da wani rabo a wajen Allah. Kuma yana zama darasi tun a nan duniya ga duk wanda yake tunanin yana da kusanci da wani mutumin kirki, ɗan uwa ko aboki ko miji ko uwa ko ƙani ko mata ko maƙwabci ko malami ko wani ne, sai dai kai ma ka ci moriyar alkhairin da ke tare da wannan bawan Allah ta hanyar yin alkhairi, ba ta hanyar dangantaka ba. Ba irin duniya ne da dangantaka take ainihin wato da tasiri ba. A nan duniya yanfa'u malu wa baru, a lahira lahira yau ma la yanfa'u malu wa la baru. Faiza mai suka fi suri fala an saba bainahum yau ba ilu, a ranar babu dangantaka wala ya ta sa'adu, ma'abota dangantaka ma ba sa cike junansu. A nan ne da aka ce wani ga matsayin shi, to duk iyalan shi za su shiga cikin alfarmarsa, duk yan uwan shi za su shiga cikin alfarmarsa, gwamna ko shugaban ƙasa ko wani babban ɗan siyasa da iyalan shi da yan uwan shi da kowa rana shi kenan sai shiga cikin alheri dudu, sakamakon nasu yana ciki. Za su kwana inda yake kwana, za a yi masa alfarmar da ake mishi, za su zagaya duniya iya sarransu, su ma za su dinga yin alfarma a madadin shi, su samu mawa da kwangila, su samu mawa da makami, su samu mawa da aiki gidan, su yi amfani da wannan damar da suna so su yi arziki, su samu connection. Wannan duk a duniya ne, amma a lahira babu. A lahira kowa amfaninsa iya nashi, idan mutum ya yi abin arziki ya ga abin arziki, idan bai yi ba kasancewa a kewaye da shi akwai mutane da suka yi abin arziki ba zai sa hukunci ya canza ba. Wannan kuma shi ne darasi mafi girma a cikin aya, shi ne cewa a ranar alkiyama al-qarabatu la tanfa'u yawmal qiyama, kusanci da dangantakar jini ko dangantakar zamantakewa ta auratayya ko surkutaka ko makamancin shi duka ba shi da amfani wajen tsiran mutum ko halaka sa lahira. Ina fata muna gani. Baya ta kuma mutuntar wasu daga cikin abubuwa da darussa da su waɗannan ayoyi ma zauna aya mai albarka daga ciki da makalisi yakin aya, sai Allah ya ce kana ta tahta abdaini, sun kasance a ƙarƙashin wasu bayi guda ne, wato mace tana ƙarƙashin mijinta ne, ba wai tana tare da shi ne kawai a matsayi ita sa'ashi mace, a'a ta ƙasa da shi ne, da haka ba a ce kana ta ma'a abdaini ba, ba suna tare ita suna ƙarƙashin su. To wannan yana nuna mana cewa miji shi ne yake fauka, shi ne yake sama, mace tana ƙasa. Wannan hukuncin Allah ne, wannan sunnar da Allah ya tsara kenan. Yadda mutane suke ganin wannan bai yi musu ba, ko kuma wannan ba haka suke so ba, to tsiransu kawai shi ne su biyar da Allah ce, ba daidai ba ne. Kuma yadda muka sha bayyana a wannan majalisi mai albarka, mace ta yi tunanin cewa tana ɗaya da namiji, ko kuma ma ita da namiji kafaɗa da kafaɗarsa, Allah bai tsara haka. Allah ya tsara cewa maza su ne jagorori, ya ba su kiwama, ya ba su aikin wato riƙo da hannun mata da kulawa da su da ɗaukar ɗawainiyarsu da zama shugabanni a gare su. Allah ya bai wa wani miji wannan damar, saboda za ka iya samun namiji yana shugabancin matarsa da ‘yarsa da ma mahaifiyarsa, duk waɗannan za su maƙarƙashinsa, saboda shi Allah ya ba alƙawama alƙiwama a kansu. Wannan aya tana nuna mana haka a fakaice, da aka amfana lafazin tahta abdaini, ba a ce kana ta ma'a abdaini ba. Sannan Allah ya kira waɗannan mutane guda biyu da abdi, bayinsa abdaini, bayin Allah guda biyu, domin siffar bawa ita ce siffa mafi daraja gare mu wajen danganta mu ga Allah ko cikin sani duk wata siffa da za a danganta mutum da ita bata kai daraja a ce shi bawan Allah ba domin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu irin sunan da yake so a kira shi kamar a ce mishi bawan Allah subhana allazi asra bi abdihi layla sarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafi daraja bawan shi Allah sallallahu alaihi wasallam yana son wannan Allah ya kira shi da suna bawa hatta mutanen da suka yi kurakurai da Allah ya soyi musu gafara da yace kul ya ibadiyal ladina asrafu ka ce musu ya ku bayina da kuka yi wa kanku ka tobara kuka yi kasassaba naka kasancewar Allah ya kira su da bayinsa to girmamawa ce Allah ya musu Allah ya ce abdaini min ibadina cikin bayinku salihai Allah ya kira su da suna bayi masu nagarta wato Allah ya yarda da nagartar su Allah ya yi tazkiyar su Allah ya ba su darajar cewa mutanen kirki ne amma duk da haka Allah cikin hikimar sa ya jarabce su da mata mutanen banza to wannan shine abin lura ana iya samun mutumin kirki wanda kirkin shi ya tumba wanda ake mishi kallon alkhairi a cikin al'umma amma sai ya zama Allah ya jarabce shi da mace mara nagarta to wannan kai ya zama wato wani abun Allah wadare ko kuma wani abu da zai bada mamaki domin Allah ya taɓa yi a baya duk wani mutum a yanzu da ke da wata nagarta nagartar shi bata kama kafan waɗannan mutanen domin su annabawa ba domin su magani ne na Allah shi kuma nagartar shi ga magarin nagarta ce wato cikin mutanen kirki da aka sani a cikin al'umma ballantana a ce ya kai wato madaƙin nasu bai kai ba sai da mana cewa Allah ya jarabce shi da wata mata wadda halayenta ba masu kyau ba ne sai a yi tunanin cewa ai Allah ya taɓa jarabtar wani wanda ya fi shi da wata mata da ta fi da ta tuwar da ta fi matar shi rashin kirki kamar yadda shi wanda za a gani yanzu bai kai nagarta annabi Nuhu ko Lutu ba haka matar shi shi ma ba za ta kai iya shegen matar annabi Nuhu ko annabi Lutu domin su waɗannan sun halaka tare da halakakku da aka bar halakar da garuruwa ba su tsira ba kamar yadda Allah ya ce wa annabi Nuhu illa mar'ataka ko banda matarka da aka ce wa annabi Nuhu shi ma ya fice garin da take daddare da ya zo fita ai ya fita tare da ita ta koma ta ce ta yi mantuwa Allah ya halakar da ita innama ilahukum as-subh wato asubaji da Allah ya halakar da su saboda waɗannan mata sun halaka a cikin halakakku ba su kuma ba haƙƙin rayuwar su amma kuma ga mazajen su mutanen kirki saboda idan aka samu mutum da mace wato shi na kirki ita ba ta kirki ba to wannan wani abu ne da Allah yana iya kuma ana iya samun akasin haka kamar yadda zamu zo mu ji game da ainihin wato abu na gaba za mu ambata ita ce aya ta gaba za mu ambata ta wato matar Fir'auna su waɗannan suna da gaske abin da za mu kalla a cikin aya da Allah ya ce kana ta ta abdaini min ibadina salihin mun yi magana akan fa kana ta ku sai suka cutar da su wato cutarwar kamar yadda muka ji ba ta hanyar wai sun yi kwarkanci ko sun yi fasikanci ta mu'amala da wasu mazaje Allah ya tsare annabawa daga a samu matar wani annabi ta aikata haka ko da su waɗannan da suke ba masu kirki ba ba abin da suke bi sai Allah mai kisa sarki ya ce waqila sai aka ce musu udkhulun nara ku shiga wuta ma'addafiri tare da sauran ƴan wuta ana alkiyama za su zama cikin ƴan wuta daga nan kuma sai Allah ya ambata mana wata mata ita ma wadda Allah ya buga misalinta aka san wancan misali da Allah ya ce wa daraba Allahu masalan na
wa Allahu masalan lilladina amanu ra'ata fir'aun
na
إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
الله بدأ بسجده وضرب الله مثلا للنبي آدم مع فرعون كما الله يأخذ مثالي كمؤمني كما شأن مع فرعون وتكسنشي إذ قال رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وتفكي الدعاء تنا شوى يا الله كجنا من كتا أوجنك الجنة ونجني من فرعون وعمله كثيرة الدنيا فرعون دمونا أيكنسا ونجني من القوم الظالم كثيرة الدنيا سورا الظالم بعيد ونما تا أنا تشيد إيتا كمان يبقى كم حديثي أنا تشيد إيتا عافية بنت مزاهر يبقى كم حديث البخاري المسلم daga sahabi Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamu da min rijali kathirun maza da yawa sun cika ma'aurin su sun kai sun kawo sun timba a nagarta walam yakbul min ar-nisa'i amma mata basu cika ma'aurin su ba sai ɗan kadan sai yace illa Maryam in banda Maryam alaihi salam wa Asiyatu bintu Muzahib da Asiya yar gidan Muzahib wato matar Fir'aun kenan sallallahu alaihi wasallam yace wa Khadijatu da kuma Khadijatu bintu Uwayd war gidan radiyallahu anha sallallahu alaihi wasallam yace fadlu Aisha ala sa'irin nisa ka fadlu Farida ala sa'il qaa falla Aisha akan sauran mata kamun falalar wato asarid asarid shine fatan nama laraba su kamun falalar abinci wanda yake fatan nama akan sauran abinci a gurin badalin ashahid da muke duba ara shine wato Asiya matar Fir'aun wadda take ta kasance mace ce a gidan shi wannan lalataccen mutum Fir'aun kamar yadda aka sani wani kasurgumin kafiri ne wanda duniya ba ta gane irin shi kafiri ne na yankan shakku mai galabi da barna da zalunci da kisa da raina Allah babu abin da Fir'aun bai ba ya ma taɓa cewa a gina mishi dogon bene zai hau ya je ya yi yaƙi da Allah da Annabi Musa yake tare da shi ya taɓa cewa shi Allah ne ya taɓa cewa shi ne Allah maɗaukaki ba abin da bai yi ba da irin wannan ɓarnar da yake yi sai kuma Allah a cikin ikonsa ya sa matar shi da yake tare da ita irin yadda waɗancan annabawa suke tare da mata marasa kirki shi kuma sai Allah ya sa matar shi kuma ta fahimci addini tana bin Allah tana tauhidi ba ta biye masa gashi kuma Allah ya ɗaura mishi jarabar santa saboda haka baya tashi daga maganarta mun ji a wani darasi da muka yi a baya game da mata a rayuwar Annabi Musa cewa wannan mata ita ta ce qurratu ayni li la taqtulu wannan ta ina fata ya zama hasken idaniyata kar ku kashe shi asa an yanfa ina fatan ya amfane mu aw natakhidahu wala ko mu rike shi a matsayin ɗa da ta faɗi wannan Fir'auna bai iya cewa a aziyu ba na riga na yi hukunci a ta kashe ɗaya Fir'auna bai iya faɗin haka ba dole shi ya haƙura ta riƙe Annabi Musa alaihi salam ta yi adoptin ɗinsa kuma daga baya ta miƙa shi zuwa wani kuwarsa don a shayar da shi sannan kuma aka ci gaba da biyan kuɗin shayarwa daga taskar gidan Fir'auna ga wannan aiki da ta yi wa musulunci wannan aiki da ta yi wa Annabi Musa da al'ummarsa ba ƙaramin aiki ba ne shi ne amfanin a samu mutanen kirki a ko'ina ko da inda ake aikin da ba na kirki ba idan mai kirki ya zo mutumin kirki ya zo to zai rage ɓarna ta rage yawan ɓarna wanda wannan ragewa kuma ya zama sanadiyar samun nasara ga musulunci a zamanin Annabi Musa alaihi salam saboda mata Fir'auna ta zama sanadiyar tsira Annabi Musa alaihi salam kirkinta ya zama sanadiyar tsira Annabi Musa alaihi salam shi ne sai muke cewa kamar yadda muka faɗa a wancan a in samun miji mutumin kirki matar shi mara imani to aka samu kuma mata ne imani miji kuma gashi nan wani fitaccen to ita ma ta shiga cikin jarabawa da daga bai karama ba ta shiga cikin jarabawa mummuna ko dai ta ci gaba da roƙon Allah tana ta addu'a Allah ya shirye shi Allah ya kawo mishi shiriya Allah ya bude zuciyar shi ya zama shiryayye ko kuma wato ta samu rauni mata su kan samu rauni a sanadiyar saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mar'atu ala dini khaliha mace tana bin addinin masoyinta wato mijinta mata da dama sun samu kansu a cikin hadarin addinin su ya lalace sanadiyar wato aure da su shi sa idan mutum ya nemi aure aka ce a duba dinahu wa khuluquhu a duba addinin sa da ɗabi'ar sa domin waɗannan su ne ba su zama wato sanadiyar wannan mata ta samu kyakkyawan matsuguni a gidansa wannan shi ne saka wannan mata ba ta fuskanci cin mutunci da jarabawa ta rashin kirki a gidansa sau da ta dole a duba halayya da addini idan addinin shi ba yi da kyau addinin shi ba yi da nagartar su ba za a ba shi aure wannan da gaskiya abin da ya sa aka hana duk da aure mu'amala ne an hana mace musulma ta auri kafiri kamar yadda Qur'ani ya nuna cewa idza ja'aka al-mu'minatu mubayi'atan mubayi'atan famtahinna Allahu 'alayhi fa in alimtumuhunna mu'minatin ya Allah ya ce fala tarji'uhunna ila al-kufar la hum yahduna lahum wa la hum yahduna lakum idan suka zama mu'minai to kar a basu su kuma gun kafirai ba su cancance su ba su wasatace su to duk da musulunci ya yarda namiji musulmi ya auri mace ba kitabiya kirista ko take kamanniya amma ba a yarda mace musulma ta auri kirista ba a yarda ba sam ko da wasa in za ga mutane suna yin wannan kuskuren aikace musamman wasu ƙabilu a ƙasar nan wanda suke ganin su da al-libar su sun waye kansu ya waye su babu wata matsala ta bambancin addini irin ƴan uwan Yarbawa ko Nufawa ko mutanen ƙasashen Edo ko Nasarawa ko Kogi irin Ibra Igala da ire-iren su waɗannan ƙabilun a cikinsu akwai irin wannan aure wanda ba a damu ba da addinin wanda za a ba in dai kawai ba cikin asar namiji da kawai za a iya ba shi ba haka in ka je tara ka suma suna yi da benue to duk wannan kuskure ne ba daidai ba ne a bari mace musulma ta auri kirista ba daidai ba ne zai lalata mata addinin ta kuma sannan komawa baya ne a gare ta to amma shi namiji musulmi yana yawon da kitab to amma muna magana a nan akan bayan an riga an yi aure sai kuma aka same shi da wasu halaye marasa kyau musamman kuma bayan an riga an hayayyafa an yi zabiya to a nan dole sai an auna an ga menene zai zama maslaha ga ita wannan mace da kuma makomar iyalinta da ta aka ta haifa da wannan mutum idan miji ya kasance mara kirki mara ɗabi'u wanda wani bai kula da sallah wani yana shan giya wani yana fasikanci wani yana ciyar da su da haram wani yana duka gashi nan dai halayya iri daban-daban marasa kyau idan ka ce bari ta fita daga gidan ta bar ƴaƴanta a gidan kina da ƴaƴa ɗaya biyu uku wata haddiyar har sama da haka bar kawai ta yi fushi ta tsallaka ƴaƴanta ta fita bar su to zai zama da cewa rayuwarsu ta shiga cikin garari fiye da in kina nan idan kina nan ma dole sai kin ci gaba da ƙoƙarin ya za a yi ki kare su kada wancan ɓarnar da rashin kirkin na mahaifinsu ya shafe su ina kuma ga in baki nan saboda haka dole sai mata sun auna wannan ko kuma ta ce bari ta tafi da ƴaƴan in kin tafi da su ba dole ki ɗaukar ɗawainiyar rayuwarsu ko da za ki ɗaukar ɗawainiyar rayuwarsu kina da ƙarfi ta talan arzikin da za ki iya ko kina da ƴan uwa da za su taimaka miki to suna iya tasowa kuma hakan ya shafi rayuwarsu ta fuskar daga baya a dinga musu tambari ana cewa ƴaƴan mace wanda kuma cikin al'ummar mu duk da aka yi waccan bari da haka to sai ta samu matsala a wajen aure da sauransu. A ce ai yan mace ce, wato mace ce ta goya, kuma a sanadiyar rabuwarsu ɗin nan da baban, to a sanadiyar haka ne kuma sauran mutane za su ji labarin ai ga abin da yake. Sai a ce ai babanta mashayi ne, ai a sanadiyar haka ma suka rabu da uwar, kai ka aure da yan mashayi, ai babanta kaza ne. Amma idan kika haƙura kika ci gaba da zama a ƙarƙashin igiyar aurensa, kina ta neman abin nan taimakon Allah, kina ta addu'a Allah ya shirye shi, kina ta ƙoƙarin tarbiyya ‘ya’yanki, to wannan zama a ciki akwai rufa asiri ga shi mijin, akwai rufa asiri ga ‘ya’yan, akwai rufa asiri ga ke kanki, inda yake akwai damuwa iri daban-daban da take biyo baya. Amma dai wannan ya fi sauƙi shi ne a haƙu bararai, shi ne matsala ko cutarwa mai sauƙi a kan cutarwa cewa bari kawai a fasa kowa ya rasa. Shi ne abinda Allah ya buga mana misali nan da muminai cewa Allah yana iya jarabtar mumini ya rayu da wanda ba mumini irinsa ba, sababin miji ne ko mata ko maƙwabci ko ɗan uwa ko wani cikin dangi. To me zai dinga yi? Sai ya ta'addu'a Allah ya bashi lahira, kuma da ya ci gaba da addu'a cewa in qalat rabbi ibn li 'indaka baitan fil janna, sai ai amfani da wannan dama sai a nemi aljanna. Duk wahalar duniya da tashin hankalinta lokaci ne kankani, da zarar ta wuce shikenan. Idan mutum ya samu aljanna zai ma manta cewa ya taɓa shan wata wahala a duniya, zai manta. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu wanda ya fi kowa shan wahala a rayuwar duniya, sai a tsoma shi aljanna tsomawa ɗaya, sai a cire shi, sannan sai a tambaye shi a ce ka taɓa tuna wata wahala da ka sha a duniya? Manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutum zai ce ban taɓa tunawa, ban taɓa tuna wani wahala da na sha a duniya. Tsomawa ɗaya aljanna zai mantar da mutum duk wahalar duniyar da ya sha. Saboda haka mu kula da wannan. Idan mutum ya samu kanshi a tsakankanin mutane wanda dangantaka ta haɗa shi da su amma ba mutanen kirki ba, ne abin da ya kamata sai ya dage wajen addu'ar Allah ya canza mashi da mafi alkhairi. Shi ne babu mafi alkhairi kuma kamar aljanna. Da haka take a da tana cewa rabbi ibni li 'indaka baitan fil janna, ya Allah ka gina mini gida a aljanna, wa najjini min fir'auna wa 'amali, ka tsirta da ni daga fir'auna da munanan ayyukansa, wannan jini min alqawmi zalimi, kuma ka tsirtar da ni daga mutane wanda suke azzalimai, wato sauran azzalimai da ke tare da Fir'auna, sahamana da Haruna da sauransu da sauran azzalimai da suke tare da shi. Don haka sai ki dage wajen addu'a, ki dage ki yi amfani da damar wajen ganin kuma ya yanke tarbiyya, kin samu ƙarin nagarta da kusanci da Allah, sai ki ɗaukaki kuma wannan shi ne ibtila'inki da Allah ya jarabce ki da shi a rayuwa. Babu wata rayuwa wanda ba ta ɗauke da jarabawa ga ɗan adam, dama ita duniya gidan jarabawa. Allah ya kawo mu ne don ya jarabta mu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah ya halicci mutuwa da rayuwa don ya jarabta ku ya ga wane ne ya fi kyautata aiki. Kuma daga cikin hanyoyin jarabawa dama akwai komawa ga Allah ta hanyar addu'a da haƙuri da halin jarabawa, da kuma amfani da yanayin da ka samu kanka don yin abin da zai amfani ka. To Allah ya ce wato ya ambata mana ya ce ka yana ne ba ayin wadaraballahu masal ladina amanu ra'ata fir'aun, Allah ya buga misali ga muminai, wannan misalin muminai su ake so su ci amfanin shi a karan farko. In ra'ata fir'aun, game da matar Fir'auna, in kalan yayin da ta ce rabbi ibni li 'indaka baitan fil janna, ya Ubangiji ka gina mini gida a aljanna, wa najjini min fir'auna wa 'amalihi, ka tsirta da ni daga Fir'auna da munanan ayyukansa, wa najjini min alqawmi adh-dhalimi. Sai Allah ya ce Maryam,
wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
a cikin wannan sura sai Allah ya ƙara mana misalin wata mata ita ce wa maryamu ibnat imra da maryamu yar gidan imra mahaifiyar annabi Musa ke Isa alayhi salam wa maryamu ibnat imra allati ahsanat farja da maryamu yar gidan imra wacce ta kiyaye farjinta fa nafakna fihi min ruhina sai muka hura iska daga ruhinmu a cikin al'auran nata wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi kuma ta gaskata kalmomin ubangijinta da ainihin littafin saƙon littafansa wa kanat min al-qanitin ta kasance daga cikin bayin Allah masu bautawa Allah al-qunut shine tsayuwa wajen bauta Allah wannan baiwa Allah za mu ga cewa ita Maryam an ambace ta da sunanta wa Maryam ibnat Imran an ambace ta da sunanta da sunan mahaifinta kamar yadda muka ambata a farko ita Maryam alayhi salam ita ce kadai a cikin duk matan nan aka ambata da sunanta mun yi magana akan wannan fa'ida bari mu maimaita ta cewa ambatanta da sunanta ya saba wa dabi'a alqur'ani ba dan komai ba dan a cikin haka akwai kore akwai yin watsi da ƙaryar da Yahudawa suke su da Kiristoci cewa Maryam mata Allah ce alalan Allah da ya riko da mace ko da ba sunanta a cikin ambatan sunanta kadai akwai raddi ga wannan domin Balarabe baya ambatan sunan matarsa ba wanda yake sanin sunan matarsa ko sunan ƴarsa a wajen gidansa sai dai a ce zawju ko imra'a shi ma akwai yanayin da ake faɗa haka ko ita ko tunda aka ambaci sunanta ƙarara wannan kada ya sanin cewa ba matar kowa ba ce ballantana a ce wai matar Allah ce ta'ala Allah amma ya kulu zalimuna uluwan kabira Allah ya ɗaukaka ya yi nisa Allah ya ɗaukaka daga irin wannan zance da azzalimai suke faɗi su danganta wa Allah wato abokiyar zama Allah ba yi da buƙata sai mai tafi sahibata wala wala Allah bai yi taɓa riƙo da abokiyar zama ko da ba ita Maryam ba za mu yi dogon bahasi a kan al'amarinta ba a nan sai za mu taƙaice a kan wannan aya idan muka zo za mu yi darasi na musamman za mu gayyato wasu ayoyi a wasu wurare wanda suka ba da labarinta da asalinta da haihuwar cewa annabi Isa da irin abin da ke cikin haka na darussa insha Allah a wani darasi cikin darussa masu zuwa amma dai anan Allah ya ce wa Maryama ibnata Imran wato adaki akan misalin da Allah ya buga wa mu'minai da ya buga musu wa daraballahu masalan amanu ra'ata fir'aun to kuma sai ka saka cewa wa daraballahu masalan alladhina amanu maryam ibnata imran Allah ya buga misali ga mu'minai game da sha'anin maryam ɗan gidan imran wadda take wato ɗaya daga cikin salihan bayi mata shahararru a tarihi da Allah ya ambata a wanda Allah ya ce allati ahsanat farja wacce ta tsare al'aurata yana daga cikin abinda yake bai wa mace daraja shi ta zama katangaggiya tsararriya kar ta zama ballagaza kar ta zama mai shigewa maza kar ta zama mara kamewa Maryam ta cika wannan siffa da haka a nan aka ambaci siffar a matsayin darajar da Allah ya bata allati ahsanat farja wannan abin sai Allah ya zaɓe ta don ya nuna wata mu'jiza cikin mu'jizunsa ya nuna wata ɗaukaka da ainihin buwaya cikin buwayarsa shi ne da Allah ya sa ta ɗauki ciki ba tare da mu'amala da ɗa namiji ba ta ɗauki ciki ta hanyar Allah ya ɗauko mala'ika ya hura mata iska ta shiga cikin al'aurar ta zuwa mahaifarta nan da nan kuma wannan iska ta juye zuwa halittar ɗa wanda ya girma kamar yadda kowane ɗa ke girma a cikin mahaifa kuma aka haife shi ta hanyar naƙuda kamar yadda ake haifan ɗa bisa ɗabi'ar haihuwa shi ne annabi Isa alayhi salam wanda haka ya kawo wani wato labari da ake ambatawa a duniya wanda a sanadiyar haka wasu suka halaka mu kuma muna godewa Allah da muka samu wato ɗaya daga cikin darussa na rayuwa game da haka a matsayin wani musulmi mun yarda da abinda Allah ya ambata mun yarda da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kuma muna daukan darasa daga al'amarin Maryam mahaifiyar Annabi Isa da kuma shi kanshi Isa alaihi wassalam. Isa wato ruhi ne na Allah, aka haife shi babu uba, babu aure, ko ba ta hanyar zina ba, ta hanyar wannan wato duwaya da hikima da Allah ya nuna ma. Wannan shi ne sha'anin Maryam da aka ambata a nan cewa fanafakana fihi min ruhina. Allah ya ce wa saddaqat bi kalimati rabbiha, kuma ta gaskata kalmomin Ubangijinta, abinda Allah ya gaya mata. Wani zamu zo mu ji a wata sakamanni karatun da ya yi kalimati rabbiha. Saboda darajar Maryam akwai sura guda mai sunanta, saboda darajar gidansu akwai sura guda mai sunan mutanen gidansu, suratu Ali Imran, ko kuma suratu Maryam alaiha salam. Saboda Allah ya darajta ta saboda wannan aiki ce na alkhairi. Allah ya ce wa saddaqa bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin, ta zama daga cikin bayin Allah masu tsayuwa a kan ibadar Allah. So idan muka zo insha Allah za mu ji zance game da ita a keɓance insha Allah. Za mu saurara a nan insha Allah. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.